Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalo da kuma Niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Haka kuma ana iya kama mu a rediyo Alfa da ke Kumasi a kasar Ghana. Ko kuma ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a ma saurari, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri daga nan Benin, Washington DC, da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau, Laraba 14 ga watan Fabrairu, wato Maris shekara ta 2018. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Kasar Saliyo za ta gudanar da zaben zagaye na biyu a makonni biyu masu zuwa. Shugaban Amurka Donald Trump kuma ya kori sakataren harkokin wajensa Rex Tillerson. A yau ne kuma za a gudanar da wani gangami a duk faɗin Amurka wanda ya shafi 'yan makaranta da malamai wanda da kuma iyaye wanda aka yi wa take ya isa haka.
Kanin labaran kenan. Masu fashin baki sun bayyana shakkun tasirin ziyarar tsohon sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson a ƙasashen Afirka tun ma kafin korarsa. Ko menene dalili?
To a cikin farko zuwan nasa ma mu muna ganin shafar gaggiyaye ne. Tunda ka ga kafin ya zo, shugaba Donald Trump ya yi igiyar 'yan Afirka da kuma makasashen Afirka.
Muna kuma da rahoto kan wani shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na bunƙasa tattalin arziki da kuma sabon salon da kungiyar fafutukar ceto 'yan matan da kungiyar Boko Haram ta sace ta ɗauka na matsawa gwamnatin lamba. Sahabo Imam Aliyu zai shigo da shirin demokuraɗiyya, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Kasar Saliyo za ta gudanar da zagaye na biyu makonni biyu nan gaba bayan 'yan takara 16 sun gaza samun kashi 55% na kuri'un da zai ba su damar lashe zaben a zagaye na farko. Shugaban hukumar zaben kasar Mohamed Mfali Conte shi ne ba da wannan sanarwa a wurin wani taron manema labarai da yammacin jiya Talata, mako guda bayan zaben kasar. Za a fafata a zagaye na biyu ne tsakanin ɗan takarar jam'iyyar All People's Congress APC mai mulki Dr. Samura Matthew William wato Wells kenan Kamara, da kuma ɗan takarar jam'iyyar Sierra Leone People's Party Julius Maada Bio, a cewar shugaban hukumar zaɓe Mohamed Mfali Conte yayin da yake ganawa da manema labarai a jiya Talata. Shugaban ƙasar mai ci yanzu Ernest Bai Koroma wannan jam'iyyar APC zai bar gado ne a cikin wannan shekarar bayan ya kammala wa'adinsa na biyu. Shugaban Amurka Donald Trump ya kori sakataren harkokin wajensa Rex Tillerson, ya kuma naɗa shugaban hukumar binciken sirrin Amurka ta CIA Mike Pompeo don maye gurbinsa. Trump ya kuma zaɓi Gina Haspel, matamakiyar shugaban na CIA, don maye gurbin Pompeo a hukumar. Bayan wasu sa'o'i kalilan, Tillerson ya bayyana a ma'aikatar harkokin waje inda ya ce zai miƙa ikon gabatar da ayyukan ma'aikatar ga mataimakinsa John Sullivan. Tillerson ya ce zai ajiye aiki kwata-kwata ne a ƙarshen wannan wata, inda ya nana ta muhimmancin samun kyakkyawar yanayi na miƙa ragaman shugabancin ma'aikatan harkokin wajen. Trump ya faɗa da safiyar jiya Talata cewa sun sha tattauna wannan batu da Tillerson da daɗewa, kuma suna fahimtar juna, amma kuma suna da bambancin ra'ayi da tunani game da abubuwa da dama. A wani gefe kuma, ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta ce ziyarar farko da Rex Tillerson ya yi kai a nahiyar Afirka wani mataki ne na jaddada haɗin gwiwar Amurka da Afirka wurin yaƙi da ta'addanci da ci gaba da kuma mulki na ƙwarai. Korar da aka yi wa Tillerson ba zato ba tsammani a jiya Talata sa'o'i kalilan bayan dawowarsa daga rangadi na mako guda da yi a ƙasashe biyar nahiyar Afirka ya haifar da shakku a kan tasirin shirye-shiryen da Tillerson ya ƙulla a rangadin nasa, a cewar wasu daɗaɗɗun masu bibiyar al'amura a nahiyar Afirka. Wani tsohon jakadan Najeriya nan Amurka da ya yi aiki a shekarun 2004 zuwa 2007 da ake kira John Campbell ya ce bai san yadda al'ummar Afirka za su ɗauki wannan batu ba. Campbell masani ne kuma dan Afirka a cibiyar nazarin hulɗan Amurka da kasashen ƙetare. Ya ce rangadin Tillerson na ya dan gyara al'amura biyo bayan zargin da aka yi wa shugaban Amurka Donald Trump watanni biyu da suka shige inda ya kalaman batanci ga kasashen Afirka. Amma kuma koran babban dan diplomasiyan ya sa za a kalli wannan abu tamkar sabon rashin girmamawa da gwamnatin Trump ke yi wa Afirka, inji Campbell. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau ne za a gudanar da wani gangami a duk faɗin Amurka da ya shafi 'yan makaranta da malamai da kuma iyaye da aka yi wa take ya isa haka. Za a gudanar da gangamin ne daidai ranar da ake cika wata guda da harbin kan mai uwa da wabi da aka yi a wata makarantar sakandare ta jihar Florida, inda aka kashe mutane 17. Wata ƙungiyar matasa ce ta shirya wannan gangamin tare da haɗin gwiwar ƙungiyar mata da ke fafutukar inganta rayuwar matasa. Za a fara gangamin ne a daidai karfe 10 na safe agogon sassan kasar na tsawon mintoci 17 domin tunawa da mutane da aka kashe su a makarantar secondary ta Marjorie Stoneman Douglas High School da ke a Parkland a Florida a ranar 14 ga watan Fabrairu. Dr. Sarah Daniel wata malama ce ta nan jihar Maryland ta nan Amurka ta kuma yi wa alheri Grace Abdu ƙarin haske dangane da wannan gangamin.
To wato sabili da an kashe yara 17 a can wajen Florida ɗin nan, yanzu 'yan makaranta suka ce su za su tashi tsaye domin su fita waje daga makarantunsu duka, har da waɗansu ticiyoci ma za su taimake su. Su tsaya a waje su nuna cewa wannan magana bindigogi ana yadda ma yara su rike bindiga suna kakkashe mutane ya isa hakanan, ko ba yara ko manya ma su shiga makarantu kawai suna kakkashe yara, ai ya isa. Shi yasa yara suka tashi tsaye domin manya sun yi amma sun kasa. Amma waɗannan yaran 'yan makaranta su kam sun ce abinda ake kira enough is enough, ya kamata gwamnati su ɗauki mataki kai sabili da wannan kashe-kashe yaran 'yan makaranta da ake ta yi da bindigogi. Yau 14 ga watan Mari, duka 'yan makarantu a Amerika za su fita waje domin su nuna cewa waɗannan 'yan makaranta 17 da aka kashe abu ya dame su ƙwarai. Za su fita su tsaya a waje har minti 17 don ya nuna cewa abinda ake kashe-kashe yaran nan ya ishe su.
Dr. Sarah Daniel ke nan malama a Maryland ta jihar Dan Amurka ke nan a hira su da Abdu Grace Alheri Abdu. Shugaban Amurka Donald Trump ya amince a jiya Talata cewa hujjojin da Burtaniya ta samu a kan Rasha na da hannu a harin gubar da aka kai wa wani tsohon jami'in leƙen asiri da ɗiyarsa a Ingila, amma bai zargi ƙasar da aikata laifi ba, kawai dai ya ce sai an tabbatar da bayanan da aka gabatar. Bayanin ya yi kama da abin da Rasha za ta iya aikatawa bisa ga dukkan hujjoji da Burtaniya ke da su, Trump ya faɗa wa manema labarai a wajen fadarsa ta White House. Trump ya yi magana ta wayar tarho da Prime Minister Burtaniya Theresa May game da harin da aka kai a kudancin Ingila a kan Sergei Skripal da kuma ɗiyarsa Yulia.
Labaran duniya kenan, kuka saurara. To madalla, bari mu bude taskar rahotannin namu da batun harkokin tattalin arziki a Najeriya, inda shugaban kasar Muhammadu Buhari ya kaddamar da wani zaure da zai zama tubalin kasuwa da za a bude cikin makonni 6, wanda zai ba dukkan masu sana'o'i a Najeriya musamman ma a fannin noma dama. Gwamnan jihar Jigawa Muhammad Badaru Abubakar na ɗaya daga cikin gwamnonin da suka halarci bikin, ya kuma yi wa wakilin Umar Faruk Musa ƙarin haske.
Ɗaya daga cikin hanyar ita ce ta a ƙirƙiri zaure guda ɗaya na zuwa wani lokaci wanda duk wanda ake nema na gwamnati akan harkar yana cikin zauren, sannan ƴan kasuwa da wanda za su sa jari su zo su yi duk abin da ya dace ne wanda za a tabbatar cewa sun sami duk haɗin kan da suke nema a kan tsarin da ake so a yi na masana'antar da za su kawo ko kuma jarin da za su sa. A wannan karan an ɗauki noma da harkar sufuri, kuma an ɗauki inganta masana'antu, sannan kuma an ɗauki harkar wuta da makamashin gas. To waɗannan abubuwa guda uku su ne suka haɗu suka tada wannan zaure da za a yi, wanda duk wanda ya shafa kan wannan harkar zai zauna a wannan zauren. Wannan zaure zai zama an yi shi na sati shida. Na farko an ɗauki kamar abubuwa guda 240, wato kamar projects kenan da za a yi. Noma da sufuri akwai 114, harkar wuta da makamashi akwai 27, a harkar masana'antu akwai 89. A misali da zan ƙara bayarwa shi ne kamar wanda yake so ya kafa kamfani na shinkafa, yana neman fili, yana neman bashi takardar da zai shigo da injina, yana neman yanda zai samu kuɗi mai riba mai sauki, yana neman yanda zai bude ya samu dalar da zai shigo. Duk a wannan zaure in yazo zai haɗu da waɗanda za su yi mar wannan abu, yanda da an gama abin za a yi shi cikin sauri, cikin gaggawa. So muna tunanin waɗannan manya-manyan masana'antu da abubuwa da za a yi guda 240 cikin sati shidan nan, za a gama tattauna su, za a gama tsara su, kuma za a sami inda za a sa jarin.
Amma duka wannan tsare-tsaren kamar yadda abinda shugaba Buhari yake kokari ya fito da shi shine abinda da talaka zai samu amfaninsa. Anya ba manyan ƴan kasuwa ne za su ci karen su ba babbaka ba a wannan kasuwar wanda dubban miliyoyin naira ne za a tallafawa manoma da masu saka jari ko sana'o'i daban-daban a cikin ƙasar Najeriya?
To yanzu a misali kamar yadda na baka da shinkafa, idan mai masana'anta zai sa shinkafa dole sai an yi noman, sai an samu shinkafar, manomin ne mai karamin jari zai yi noman ya samar da shinkafar da za a sarrafa. Idan za a sarrafa ta sai an sami motoci masu ƙananan jari na motoci da za su ɗauko su kawo ita shinkafar da aka noma masana'antar da za a gyara ta. In an gyara ta wa'annan masu ƙananan ƙarfi sai sun ɗauka sun kai ta kasuwanni, sannan masu ƙananan ƙarfi su kuma za su siya su kai kantunan su yi.
Kama da lakoran sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka da shugaba Donald Trump ya yi kwana ɗaya bayan kammala ziyara a ƙasashen Afirka na ci gaba da ɗaukar hankalin al'umma. Dr. Abubakar Umar Kari, malamin siyasa a Jami'ar Abuja, ya bayyana cewa to ko kafin korar sakatare Tillerson ba ziyarar tasa ba ta yi wani tasiri ba bisa hujjar cewa.
To ai tun farko zuwan nasa ma mu muna ganin shi a fargajiya ne. Tun da ka ga kafin ya zo, shugaba Donald Trump ya yi ta izinin 'yan Afirka da kuma ma ƙasashen Afirka. To shi ne ake ga cewa mai yiwuwa ya turo wannan mutumin don a yi gyara. To amma kasancewa an tuɓe shi daga mukaminsa tun ma bai je ya bayyana rahotonsa ba. To akwai shakku ƙwarai a kan cewa ko wannan ziyara tasa ta mai wani amfani.
Mai sharhi kan sha'anin diflomasiyya Musa Ibrahim ya ce gaskiya su ba su ji daɗin wannan mataki na shugaba Trump ba.
A matsayinmu na 'yan Afirka ba mu ji daɗi ba, musamman babban mutum wannan kamar daga Amerika ya zo Najeriya ziyara da sauran ƙasashen Afirka ya gama ziyararsa ba a ce shugaban ƙasa ya kore. Kuma rashin jin daɗinmu musamman irin alƙawurrukan da ya mana a madadin ainihin gwamnatin Amurka, musamman waɗannan 'ya'yan nan namu da aka sace gwamnatin Amurka ta yawunsa ta ce za su taimaka wajen ceto, wannan ba mu ji daɗi ba. Kuma ni a ganina ina ganin akwai rashin gaskiya daga shugaban ƙasar Amurka. Ko menene bai kamata ka sallami mutum ba bayan ka tura shi aiki, kamata ka bar shi ya dawo kunna.
Ko cikin ziyarar tasa a jiya, Tillerson ya ce Amurka za ta taimakawa Najeriya wurin samo 'yan matan dabci. Ina matsayin wani alƙawari tunda an sallame shi daga aiki gabanin ma ya mika rahotonsa. Aliko Irrashid Harun ƙwararre ne a kan sha'anin tsaro.
To wannan al'amura ne na siyasa. Wataƙila shi wannan magana da Tillerson ɗin ya yi a Najeriya bai ma Donald Trump daɗi ba. Ka san irin wannan abun ba wai abu ne sabo ba game da al'amuran siyasa na duniya gaba ɗaya. Kuma in ka duba alƙawuran da shi wannan Tillerson ɗin ya yi, shin akwai tambaya ɗaya zuwa biyu da ya kamata mu yi? Shin da yawun gwamnatin Amerika ya yi wannan alƙawari akan cewa za a samu 'yan matan, ko kuma shi ƙashin kanshi ne ya yi alƙawari akan cewa za a samu 'yan matan dabci ɗin?
Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To bari mu rufe taskar rahotannin namu a birnin tarayya Abuja, inda kungiyar fafutuka ceto ƴan matan da kungiyar Boko Haram ta sace ta sanar da sake salo da nufin matsa gwamnatin tarayya lamba da dauki mataki, kamar yadda za ku ja wannan rahotin da wakilinmu Madina Dauda ta aika mana.
A wani taron manema labarai da kungiyar BBOG din ta kira a daidai kofar shiga fadar gwamnati ta Asoro, tsohuwar ministan ilimi kuma jagoran kungiyar BBOG Obi Ezekwesili ta ce kungiyar za ta canja salanta ta fafutuka saboda ta kalubalanci gwamnati wajen ganin an kwato ƴan matan cikin sauri. Tana mai cewa,
"We are infuriated at the exactness of the blunders that led to the latest abduction, the magnitude of incompetence and carelessness of our government."
Obi Ezekwesili ta ce, "Muna cikin fushi da juyayi yadda gwamnati ta yi sake aka sake maimaita abin da ya faru a Chibok shekaru hudu da suka wuce. Yanzu haka an sake sace wasu ƴan mata 110 a wata jiha a arewa maso gabashin Najeriya." A lokacin da take ci gaba da ƙarin bayani wa manema labaran, Obi Ezekwesili ta yi wasu tambayoyi guda 14 wanda ke buƙatan amsoshi daga ɓangaren gwamnati. Edith Yasin, jigoce a ƙungiyar BBOG, ta yi ƙarin haske a kan batun.
"Duk dai tambayoyi guda 14 da aka yi, da Allah su yi ƙoƙari su kawo amsoshin wannan tambayoyin. In suka kawo amsoshin wannan tambayoyin, to zai buɗe hanya kenan, wato cewa ana kan waɗansu abubuwan da zai sa za a gano inda ƴan matan nan suke. Amma kuma in ba amsoshin wannan tambayoyin, ya nuna cewa kenan tuntuni ƴan matan an ɗauke su, kuma ba komai ake akan yanda za a gano inda suke ba. Ai, abun ɓacin rai ne, wato kenan nobody is safe, ba wanda dai ba tsaro ko ina dai za a iya ɗauke kowa."
A lokacin da yake jawabi a ƙofar shiga fadar gwamnati, babban lauyan ƙasa Femi Falana ya yi ƙarin haske a kan hurumin da kundin tsarin mulki ya ba wa gwamnatin ƙasar.
"Section 14, subsection 2 of the Nigerian Constitution provides that the security and welfare of the Nigerian people shall be the primary purpose of governance."
Femi Falana ya ce kashi 14, ƙaramin kashi na 2 na kundin tsarin mulkin Najeriya, na cewa kare lafiya da dukiyoyin ƴan ƙasa shine muhimmin aiki da ya rataya a wuyan gwamnatin ƙasar. Ƙungiyar ta ce idan ba ta samu amsar tambayoyin nan 14 da ta yi wa gwamnatin tarayya ba, to za ta shigar da ƙara a kotu. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaishe ku, kada dai a sha'afa, kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu agogo ma nan Washington na cewa karfe 1:18 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin
da ake wa auren zawarawa guda daya a jihar Kano. Wannan ya zama abun farin ciki a gurin mutane kaɗan, domin zawarawan kaɗan ne guda ɗaya a jihar Kano.
Da jagoran jam'iyyar APC na jihar Kano, Dr. Abdullahi Umar Ganduje, da gwamnan jihar Kano, Dr. Abdullahi Umar Ganduje, da mu dakarinsa na bayansa na yaƙinsa, ga makwana don buren uban mutum ya fito. Dan uban uwar mutum ya fito, ga makonan Dangola wanda kwanansa suka kusa karewa ya biyo ta nan dan ubansa. Mun tsaya mun ajiye tunda yau sun kasa, muna jiran sa a kwatu.
Murya ta farko da kuka ji ta sanata Rabiu Musa Kwankwaso, tsohon gwamnan jihar Kano, ta biyu kuma mai tsawatarwa a majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya Alasan Ado Doguwa. Tambayar nan ita ce, dama haka siyasar Kano take ne? Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Wataƙila kuna da labarin yadda aka kai ruwa rana tsakanin ɓangaren gwamna Ganduje na Kano da kuma tsohon gwamnan jihar Kano injiniya Rabiu Musa Kwankwaso, dukkansu ƴan jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya, lokacin da shi sanata Kwankwason ya yi ƙoƙari ya kai ziyara Kano. Ita kuma gwamnati ta ce tana da gangami a daidai wannan lokaci da tsohon gwamnan ya ce za shi Kano. Dakatar da zuwan Sanata Kwankwaso Kano ita ce ta kai ga kalaman da kuka ji daga bakin dan majalisa a Dodoguwa. Kan haka na tambayi Dr. Said Ahmed Duka na Jami'ar Bayero dake Kano, shin dama haka siyasar Kano take ne ko dai wannan wani abu ne daban?
Ba za a ce haka siyasar Kano take ba, hakanan. Sai dai a ce lallacewa ta yi daga baya. Mun duk wanda ke kaninsa suka kai ya san wato akalla lokacin da aka yi siyasar jamhuriya ta biyu, NPP da MTN da PRP, ya san wannan ashare-asharen gunduma-gunduma gaskiya ba a san su akalla dai a bakin manya ba. Jifa-jifa wani lokacin mawaka sukan yi, amma dai ba shi ɗan siyasar da kansu kuma masu riƙe da manya-manyan kujeru na gwamnati ba.
Abin mamaki ban tabbatar ba, amma akwai raɗaɗin cewa a Dodoguwa ya yi wannan magana a gaban gwamna Ganduje.
Daga dukkan alamu lokacin da aka ce tsohon gwamna Kwankwaso zai zo Kano ne, kuma suka ce suna da taro a hanyar da zai biyo.
To,
don haka suka yi taronsu, yadda jami'an tsaro kuma suka sawarci shi Sanata Kwankwaso akan kada ya zo. Ina ga a wannan lokacin ne wato jijiya ta tashi aka kai ga wannan asara-asara.
Ana zaton abinda aka gani a Kano, to kusan kwatankwacin abinda zai faru ne a sauran kasar ko kuma wani abu dai mai kama da haka. Wannan bai tayar da hankali gare ku da kuke kallon harkar siyasa, wannan ba abu ne da ke tayar da hankali ba?
To, ɓangare guda za ka ce akwai tayar da hankalin, musamman saboda yadda ake da samun tarin matasa waɗanda ba su da aikin yi, kuma wato suke shiga shaye-shaye. Saboda haka idan manya za su dinga yin irin wannan abubuwan, to kaga za ka yi fargabar cewar wato da kasar ranar da za a ce yau ga shi an dakatar da harkar dababa kenan da harkar shaye-shaye miyagun ƙwayoyi. Wannan shi ne babban abin damuwar. Sannan kuma za ka ce kenan ba ka san ranar da za a tsaftace siyasa ba, har idan wani masu mutunci sun yi sha'awarta sun shiga an inganta al'amuran shugabanci. Wannan shi ne babban abin damuwa.
Dr. Dukawa, a wannan taron hotunan bidiyo da aka nuna za a ga matasa ko magoya bayan shi gwamna Ganduje ɗauke da makamai iri daban-daban da sauransu, kuma shi mai girma gwamna aka ce yana wannan taron, kuma ban sani ba ko watakila ya yi, amma babu alamar tsawatarwa cewa wannan ba haka ya kamata a yi al'amura ba.
Babu kam, kuma duk dai alamu ne na tabbatar da barewar shugabanci ɗin da kuma wato matsuwa matuƙa a kan cewar an yi shugabanci.
Dr. Duka, na sani cewa akwai waɗanda za su iya azalefin fara wannan abin watakila kan tsohon gwamna Rabi'u Musa Kwankwaso, saboda akwai waɗanda suka gaya min cewa ai lokacin da ya zo ta'aziyyar rasuwar mahaifiyar shi gwamna Ganduje, ‘yan daba ya tara irin waɗanda aka tafi hawajin ta'aziyya. To wannan watakila ita ce sarsalar da ta janyo su ma kamar zaman mai da martani ne. To amma kuma ai a haɗa shi tsohon gwamna da wadda ke riƙe da mulki su tafi tare, saboda in tsohon gwamna ya yi abin da tun da baya kan mulki, amma kai da kake mulki ai tsohon gwamna ma na ƙarƙashinka, ai ya kamata a ce a ga misali daga waɗanda suke kan mulki yanzu ba wai don wanda ya sauka ba.
Idan gaskiya za a ji kuma a wayayi tarihi, wato ba wai lokacin wannan ta'aziyyar kawai yi tsohon gwamna Kwankwaso ya tafi da matasa kuma a irin wannan shugaba. A cikin lokacin wato za a ce kakar zaben 2011, bayan da gwamna shekaru ya kusa kammala wato wa'adinsa guda biyu na shekara takwas, to shi tsohon gwamna Sankwaso ya shigo Kano a wata girgiza wadda ya tara matasa kuma duk abin da ake fargaba da gudu na tafiya da matasa, ma'ana dai wato tafiya da makami da kayan maye karara duk a wannan lokacin ya yi ce kuma tarihi ma da zai manta ba cewa a nan ne aka samu wasu kalamu na take na siyasa irin su yaje su jambaki su zuwa ɗan ijile duk a wannan shigowar ce ya yi amfani da matasa a irin wannan shigar.
Kwamma shi ɗin ma ai mamagoya bayansa an gansu da makamai iri daban-daban a wannan taro da aka yi da aka je a Dodogowa yana waɗannan ashare-asharen.
A daman wato kamar yadda Bature yake cewa ne turan do not make a right. Ba ka gyara kurkure da ɓarna ko da wato tsohon gwamna Sankwaso ya yi wannan a 2011 kuma ko za waye yi ba ya halatta kuma wani shi ma izo yi. Saboda haka duka nau'i ne na kuskure kowane ɓangare.
Menene ra'ayinka game da kalaman gwamna Kwankwaso game da ƙyar ɗaurin auren ƴar Ganduje yake ce mata bazawara?
A fahimta ta kuskure ne ma'ana babba, domin abu na farko ɗauke hankalin al'umma ne daga kan abin da suke wato shi ne a ala. Kaman a turai a ishe kamar da shi kan abin da ita kuma wato mutunci ne da kima na wani ɗan adam wato personality, maimakon a mai da hankali a kan abin da aka yi na kasa dukiya da dakatar da ayyuka da makamantansu daidai ne ko ba daidai ba ne. Yanzu an koyo magana cewar waɗanda aka aurar saurayi da budurwa ne ko gawarawa ne. Sannan na biyu, babu wata illa idan adam ya taɓa yin aure, aurensa ya mutu ko kuma mijinsa ko matarsa ya suka mutu ko na ido zai kuma yin wani auren, don shi ake kira gawarawa. Ka faɗa abin da sigar bakanci babu shakka kuskure ne babba wanda bai kamata manya a dinga jin haka a bakin su ba.
Masu haro da wannan fashin bakin, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin Demokradiya a yau na wannan mako, sai kuma makon gaba da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da Salisu Shehu Ashaka da Muhammadu Salisu Rabiu waɗanda suka samo mana muryoyin 'yan siyasar da kuka ji, da kuma Chibahiro Dodone da Solomon Abo waɗanda suka daidaita sautin wannan shirin, a nan ni Sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
To a gaishe ka kafin mu karkare, idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji martanin da gwamnan jihar Niger Abubakar Sani Bello ya mayar kan atire da matasa suka yi masa a garin Bidda da kuma abin da al'ummar garin ke cewa. Muna kuma da rahoto kan matsayin ƙananan hukumomi kan tasirin zaɓe a matakin, sai ku kasance tare da mu. Yanzu kuma ga Baba Yakubu Makiri da tashin muhimman kanin labarai.
Ƙasar Saliyo za ta gudanar da zaɓen zagaye na biyu a makonni biyu masu zuwa, bayan 'yan takara 16 sun gaza samun kashi 55 cikin 100 na ƙuri'un da zai ba su damar lashe zaɓe a zagayen farko. Shugaban hukumar zaɓen ƙasar Muhammad Mfa Ali Kunti shi ne ba da wannan sanarwar a wurin wani taron manema labarai da yammacin jiya Talata, mako guda bayan zaɓen ƙasar. Yau za a gudanar da wani gangami a duk faɗin Amurka da ya shafi 'yan makaranta da malamai da kuma iyaye da aka yi wa take ya isa haka. Za a gudanar da gangamin ne da ranar da ke cika wata guda bayan harbin kan mai uwa da wabi da aka yi a wata makarantar sakandare a jihar Florida, inda aka kashe mutane 17.
Zuwa gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya, sai kuma nan da sa'a 1:30 mu sake shigowa da shirinmu na hantsi, lokacin da Ibrahim Alfa Ahmed zai shigo da maimaitin ciki da gaskiya. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su ban saman Baba Yakubu Makeri sai Malam Siri da hada shiri da Jim Cook injiniyan mu da Mala Dan almajirin sa alheri ke muku fata alheri.